يا الله يا الله نذكى الله نكينا نرقى بروكك تهك هويبا كوجمها تنبياني كيدا كوجمها تنبياني كيدا. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kimanin wata guda da ya gabata, gwamnatin jihar Kaduna ta shiga gaba a daukar matakin shawo kan matsalar fyaɗe da ta addabi al'umma a Najeriya, tare da kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifi. Lauya mai zaman kansa kuma mai bibiya kan lamura El Zubairu Abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya kasancewa kadangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri.
Dokokin su ma suna da illolinsu. Akwai dokar da tabbatar da laifin yana da wuya, kamar fyaɗe. Kaga yawancin fyaɗe, mutum zai yi fyaɗe ne ma yarinya, ga maza kenan, a wurin da ba kowa. Wani lokacin ma kebewa za a yi a kulle kofa ko a je inda wani ba zai gansu ba. To babban shaida a fyaɗe ita ce wadda aka yi ma fyaɗe. To yawanci in ƙananan yara ne, da farko akwai ƙarancin shekaru, suna jin kunyan su yi magana a gaban mutane. Na biyu, al'adu na sa iyaye kada su ki kai ƴaƴansu ga shari'a, saboda suna ganin kamar abin zai bata musu suna na zuriyansu da kuma kasancewar ko yarinyar za ta samu aure. Akwai matsaloli na al'adu waɗanda jahilci ke haifar da su. To wasu ma suna fakewa da al'ada kuma su cakuɗe shi da addini, saboda su ki kai mutane ga hukunci. To dukkan waɗannan abubuwan, in dai lauya ya samu irin waɗannan matsalolin, to zai yi amfani da su ne ya tabbatar da cewar wanda ake tuhuma ya an sake shi. Kuma a tsarin tuhuma ba a tabbatar da hukunci ga mutum sai laifin ya tabbata 100%. In aka samu wani gibi da ya kai ga an yi shakku a maganganun shaidu ko kuma yadda aka gabatar da ƙara, to wannan shakkun da aka samu yana tafiya ne ya kyautata ma mutumin da ake tuhuma. To lauyoyi suna amfani da irin waɗannan kafan ne, sai su tsaya su jajirce sai su ga cewar an sake mutumin da aka tabbatar yayi laifi. To waɗannan hanyoyin su ne dokoki ya kamata su gyara. Iyaye ya kamata in aka yi fyaɗe ma ƴaƴansu su gano cewar waɗannan yaran barnar da aka masu na ɓatanci wajen tunaninsu da kuma yadda lafiyansu ma yake, watakila an sa ma yarinyar cuta, wata in aka mata wannan fyaɗen har ta koma ga Allah ta zauna kenan cikin wani irin ruɗani kamar na hauka. To irin waɗannan abubuwan ne iyaye kamata su gane, su san cewar kai mutum ga hukunci shi yafi zama alheri, maimakon a tsaya ga al'ada ko ƙarancin shekaru ko addini ko a fake da zuriya a ce yarinya ba za ta bada shaida ba.
A ƙarshe, wani irin haske kake hanguwa ko fata kake da shi a game da wannan doka?
To alhamdulillahi, tun lokacin da gwamnatocin jihohi daban-daban suke kakaba waɗannan dokokin, ni na amanna da su, saboda mutumin da ya san yadda fyaɗe yake da kuma matsalolin fyaɗe, musamman in kai la'akari a 'yan shekarun nan, musamman shekarar bana, da zaka ga wani a Nasarawa State yayi fyaɗe ma 'yar wata uku. A nan Kaduna an samu mutumin da ya yi fyaɗe ma 'yar shekara uku, kuma ka san ko shekarunsa nawa? Shekarunsa 57. To kaga irin waɗannan in mutum ya ji su kuma ka fahimci yadda abin yake, fatarka shine a ƙaƙaba ma wannan laifi tsatsaurar hukunci ta yadda mutane ba za su yi wannan laifin ba. Don haka mun yi amanna da abin da majalisar jihar Kaduna ta yi. Fatanmu kawai shine da 'yan sanda da alƙalai da za su aiwatar da waɗannan dokokin har a kai ga mutum ga ya samu adalci ta hanyar hukunci, shine su jajirce. Kar iyaye su yi sake game da 'ya'yansu. 'Yan sanda kar su yadda a sasanta a police station. Alƙalai kuma su bi dokan sau da ƙafa yadda aka rubuta, har mutane su samu adalcin da aka rubuta don su.
A nata bayanin, ya gwagwarmaya Hajiya Rabi Salisu Ibrahim, wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari, ta ce ba girin-girin ba ta yi mai.
To alhamdulillah, wannan sabuwar dokan abun murna ne mu gare mu, inda za a dinga tabbatar da ita. Sannan kuma a lokaci guda mukan ce ba wai girin-girin ba ta yi mai, Najeriya dai kasa ce wanda muke da dokoki watan constitution. Akwai dokan kasa, kuma akwai dokokin jaha. Akwai penal code, akwai amendment da aka yi a child rights law na jihar Kaduna wanda muna da doka na wanda ya shafi yara da abin da ya shafi al'amarin fyaɗen da kake magana akan kanshi. Amma wanzar da dokan shine babban matsalar mu. Ba wai a dinga kirkiro da sababbin dokoki ba, ai wanda ma muke da su na da a dinga tabbatar da su. Shi ma wannan sabon inda za a tabbatar abu ne na nasara a gare mu, saboda zai kawo ƙarshen hauhawan fyaɗe kamar yadda muke cewa rukun sakai nan kashi da ake samu daga ita bangaren gwamnati na rashin hukunta masu laifi, to shi ne yake ƙara kawo hauhawan maganan fyaɗe. Don haka dokan tana da kyau, amma idan za a tabbatar, saboda muna da dokoki a ƙasa waɗanda da yawa kowa ya san cewa ba a tabbatar da doka.
To fargaban me kuke bayan ana ganin gwamnatin dai ita ce ta kawo wannan doka, kuma ana ganin kamar suna da azama shi sa aka kawo ta?
To azama ai ba a rubutu koko a jarida ake faɗan azama ba. Azama a ƙasa ake yi, saboda akwai, in zan yi misali, zan buga misali kila daga abubuwan da nake da shi. Ina da case da suke da yawa bila adadin. Misali zan iya ce maka daga shekarar 2015 zuwa yanzu mun yi case ɗin fyaɗe da kuma sodomi, watan luwaɗi ga ƙananan yara maza, waɗanda adadin su zai iya kusan, a ce kusan 1,200 da wani abu. Amma yanzu a ciki bai fi guda 11 ne aka taɓa yanke musu hukunci ba. Wasu kuma already kusan sun mutu ba tare da an gama shari'a ba, ta yanda idan aka bada belin mutum ya fita, su al'umma hayyo ba mu waye da cewa idan mutum ya aikata fyaɗe a ganshi a waje ba. Wani lokaci tsaikon da ake samu shi yasa idan an je rage cinkoson gidan yari, sai kaga an rage da wanda suka yi laifi mai nauyi ba tare da an yanke musu hukunci ba. Kuma masu fyaɗe suna cikin irin waɗannan da ake rage ma hukunci. Don haka abinda muka dade muna kira shine a yi mana family court, kamar yadda aka tashi aka yi hoɓɓasa akan maganan corona, har da kotuttukan tafi da gidanka da aka yi. Akwai irin jihar Lagos wanda suke da family court, case ɗin fyaɗe baya wace wata 2-3, amma mu sai kaga an shekara 10 ana case kwaya ɗaya. To irin wannan abin ne yake kawo mana naƙasu. Dokokin da za ka ga an ce akwai shekara 21 a gidan yari, to amma sai kaga shekara 21 ma a yanke ya zama lalura. An zo an ce akwai hukuncin 2017 da aka yi amendment akan penal code, aka ce ya dawo ɗaurin rai da rai wanda za a yi ma wanda ya aikata fyaɗe. To sai ka gani mun samu guda ɗaya a Zaria an yi mishi hukuncin kisa, wanda har yanzu ba a riga an aiwatar ba, naji an ce sun tafi appeal. Amma shi ba wai dan kawai mu jarrabin yayi fyaɗe bane, saboda bayan yayi fyaɗen yayi kisa. To saboda kisan da yayi aka yanke mai hukuncin kisa. To idan ka dinga dubawa, ya kamata a dinga fito da waɗanda suke aikatawa, a kira ƴan jarida yanda aka dinga yi tun a zamanin mulkin soja. Ƴan fashi ana bindige su, kowa na gani idan za a rataye mutum ne an yanke mai hukunci, a aiwatar da shi gaban idan bainan jama'a, saboda ya dinga zama izina ga masu aikatawa ko wanda suke shirin aikatawa. Amma ba wai a dinga kirkiro da sababbin dokoki ba, alhali muna da dokokin da za a iya hukunta su.
Wato kike kice duk da bukin da ake da ganin girman wannan doka ta dandaka, za a iya samun matsala kenan?
Sosai mana, saboda za a iya samun matsala. Matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa. Shi wannan fyaɗen fa ana kashe kuɗi a gurin tabbatar ma da maganan fyaɗe. Yo idan aka samu mutum yayi fyaɗe, kai da aka ma yarka fyaɗe, in ka je gurin ƴan sanda, in dai ba kana kusa da waɗannan centers da muke da su ba, Salama Center, kaman kila an yi fyaɗe a Ikara kafin ka ɗauko ka zo asibitin Dutse ko ka je Zaria Gambo Sawaba, kila yayi maka nisa daga ƙauyaku, wani gurin akwai kwale-kwale sai an shiga an je an ɗauko mutum. Wani baya iya zuwa waɗannan, duk asibitin da ka je na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba ƴarka, sannan kuma shi wanda ya ma ƴarka fyaɗe shi ma sai ka biya kuɗin da za a duba shi. ƴan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota. To duk waɗannan abubuwan kashe kuɗi ne. Ba ƙauye yana zaune an yi ma ƴan shi fyaɗe ba sani ba sabo, ba tare da ya san haka zai faru ba, sai kaga mutum ya kashe sama da 20,000-30,000. To wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fyaɗe. Kuma wannan abin da ake yafewa shi yake sa dole in aka kai wani guri a cikin shari'a, sai kaga babu hujjojin da za a hukunta mutum. Akwai sarƙaƙiya da ƙalubale a cikin al'amarin fyaɗe.
To gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidiman na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa?
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da Hajiya Rabi ke gani dangane da wannan lamari. Kafin nan a madadin bakin namu lawyer mai zaman kansa Elzubairu Abubakar da ya gogurmaya Rabi Salisu Ibrahim da wakilin mu Isa Labal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Tubahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu. Dalheri
ai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya